نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na Al-Khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna minhu, wallafa wa fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayhi, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai. Iyayenmu da malamanmu da sauran ƴan uwanmu da suka riga mu yi dan gaskiya, Allah ya gafarta musu, ya ji kansu, ya yafe musu. Karatu da muke, Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu, ba hujja a kanmu ba. Fitintinu da jarrabawa da muke fama da su a wannan ƙasa, waɗanda ke da alaƙa da talauci da ƙuncin rayuwa da matsalan tsaro da kuma nuna tsananin ƙiyayya ga addinin musulunci, muna roƙon Allah ya magance mana su, wato islamophobia. Muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan addininsa. Allah ta'ala ya mana baiwa da ikonsa ka sharri da alkhairi. Idan wani yayi sharri, Allah ya ba mu ikonsa ka masa da alheri yadda addinin mu ya karantar da mu. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 15 a wannan littafi na Al-Khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna minhu, wato sabani ko kara wa juna tsakanin malamai, abubuwan da ke kawo shi da kuma mataki da ya dace mu mu dauka. Za mu tashi a darasi na 15. Yau muna watan Rajab ko shekara ta 1447 insha Allah. Nawa ga wata? Yau muna ɗaya ga watan Rajab insha Allah. Muna roƙon Allah da Allahumma balligna Ramadan. Muna roƙon Allah ta'ala ya isar da mu zuwa ga watan Ramadan wanda yake mai albarka. Kuma Allah ya sa mu sadu da wannan wata muna cikin halin lafiya da imani. Baya ga wannan, ina aiki da wannan dama don na mana ta'aziyya da jaje da kuma yin addu'a bisa ga rasa ɗaya daga cikin aminanmu, ‘yan uwanmu, kuma yayinmu, musamman a wannan center na ICICE, Islamic Center for Islamic Culture and Education, wanda Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa a yammacin jiya, shi ne Dr. Kabiru Usman Kabo. Ya rasu a Manchester jiya da izinin Allah, wato jiya kwana na ƙarshe kenan a wata na Jumada Asaniya, shekara ta 1447. A wannan center shi yake rike da matsayin Director General kuma CEO. kuma ya dan dauki shekaru yana rike da wannan matsayi tun da ya kammala aikin sa a Center for Management Development, inda a can ma yi serving a matsayin CEO na tenuwa guda biyu. Bayan ya kammala, muka rarrashe shi, muka roke shi da cewa ya zo ya rike DG a wannan center din a matsayin full time aiki, kuma da izinin Allah ya amince ya zo ya rike. Tun daga rike wanda Allah ya sani an samu alkhairai da ci gaba da yawa a wannan wuri din, kuma ba mu san komai da shi ba sai alheri. Mafiya yawan rayuwar sa zan ce a Turai yayi ta. Ya rasu iya da shekara kusan 67, amma shekara 41 duka a Manchester a cikin Ingila. Kusan shekararsa 41 a can, mafiya yawa ƴaƴansa a can ya haife su. So yana da matsayin dan kasa ne a Najeriya, kuma dan kasa ne a can. Na ziyarce shi a halin rashin lafiya ranar 27 ga Oktoba shekara ta 2025 CE. Zai zama kaman biyar ga Jumada Ula shekara ta 1947. Da yamma na je in duba jikinsa, yana jinya a gida. Na je da iyalina, Ummu Hafsa, da shugaban Nigeria Muslim Forum na United Kingdom Dr. Salim Abacha, da engineer Ibrahim Yakub Guru. Da yamma muka tashi muka tafi gidansa musamman don mu duba jikinsa. Mun same shi a falo, mata suka je bangaren mata, mu muka zauna da shi a falo, muka masa addu'o'i, muka gaya masa kalmomi na ƙarfafan jiki. Sai ya ce, ai malamni, na ga wannan practically, likitoci sun ce ya dace, sun ce zan rasu wata 10 da suka wuce. Ba zai yi na wuce wata 10 da ta wuce ba, to yanzu wata 10 da na ƙara duka na wuce deadline da aka ce ba zai yi na wuce ba. Kuma da izinin Allah, wasu matsalolin ma raguwa suke da rashin lafiyan ba ƙaruwa suke ba. Sai na ce masa, to ai likita shi prediction yake yi, amma sanin gaibi nan da dan adam zai mutu Allah ne kadai ya sani, mutum bai sani ba. Duk canki-canki da aka yi, wata ran a dace, wata ran ba a dace ba. In ma an dace, bai zama an san ran da mutum zai mutu ba, an canka ne aka dace. Amma haƙiƙanin ran da kowa zai bar duniya Allah ne kadai ya sani. Muka masa nasihu, wallahi tunda muka zauna, abin da ya ban sha'awa shine hankalinsa na gida, hankalinsa na masallacin nan da harkokin addini. Yana cikin jinyaran da na sanar da zan dawo karatun nan, ban yi magana da shi ba. Ina koma gida na ga text messages na ji malam ya sanar za a koma karatu yau. Allah ya saka da alkhairi, mun gode. Duk abin da ake na addini hankalinsa yana nan wurin, amma yana can yana kwance, in ma a gadan asibiti a lokaci, wani lokaci kuma a gida yana kwance, amma hankalinsa yana wannan markazin. Me yake gudana, yayi ake fama? Shekaru tafiyar mu da shi na ƙarshe shine mun tafi wajen wasu muhimman mutane akan expansion na wannan center masallacin nan. Muka je muka zauna da shi, muka yi wasu ƴan kwanaki, mu ga wani ya za a kammala. Muna dawowa, yace malam na san kana da jama'a, a hada mu da waɗanda suke taimakawa a Qatar da Kuwait da Saudi Arabia. Ina fatan insha Allah ta'ala mu ga an kammala wannan center, komai da komai ya tafi daidai. Haka yi ban lokaci ya tafi Arab countries, yayi kwanaki yana ta ne ganin yaya za a zo a kammala wannan aiki. Gabannin da launching da muka yi a nan na expansion masallaci, duka da shi aka hada komai aka yi, wanda a ƴan uwa a Najeriya da dama sun taimaka. Wani mutum ɗaya ya bada miliyan 350, wani ya bada miliyan 350, wani bawan Allah ya ce duk simintin da ake bukata a zo kamfaninsa a karba, wani ya bada miliyan 2, wani miliyan 1 ko a 100, wani abin da ya kama da haka, wani ya bada miliyan 200. Duka ƴan uwa da dama anan sun taimaka. Aiki ne da aka ɗauko shi mai girma, kuma an san markazi ne, waje ne na addini, ba gidan mutane ba. So ɗakin Allah, duk wahala da aka sha aka yi da duk hidima da aka yi, wannan ɗakin Allah ɗin ya cancanta a masa. Ba mu tuna wani abu akan Dr. Kabiru Kabo sai alheri. Duk zaman da muka yi a wannan markazi ga ƴan uwa da dama da suka zauna tare da shi a ƙarƙashin shugabancinsa, babu abin da muka sani da shi sai alheri. Iya da wasu qualities masu matukar muhimmanci. Na farko, mutum ne mai haƙuri, yana da juriya ta haƙuri, kuma haƙuri siffan bayan Allah ne na ƙwarai. Na biyu, mutum ne mai yafiya. Sau da dama ana iya cutar da shi, bayan kwana ɗaya sai ka samu ya mamanta abin da aka masa. Na uku, mutum ne da bai tsoron zargi akan hidima wa al'umma da addini. Duk abin da za ka zarge shi bai dame shi ba, inda hidimar addini ne ko al'umma ne. Na huɗu, mutum ne mai zumunci. Duk wanda ya san shi ya shaide shi da zumunci, da kuma ƙoƙarin ganin ya sadar da zumunci. Na biyar mutum ne mai damuwa da damuwar al'umma. Sau da dama ko nan masallaci mutum ya zo da CV neman aiki ya bashi. To sai ya neme ni akar makalla wani ya zo da CV ya bayar. Ko za mu haɗa kai mu gaddara a taimake shi. Wasu ma bai san su ba. Amma haka zai haɗa damuwoyin mutane ninkin ba ninki ya kuma yi ta ƙoƙarin ganin yaya za a yi a yi resolving. Duk abin da yake na ci gaban al'umma za ka samu iya gaba-gaba da gudumawarsa da tsayawarsa muka samu jami'a ta farko ta medical sciences ta musamman da take private a arewacin Najeriya. Da ƙoƙarinsa aka samu jami'a ta musulmai a nan Abuja wanda har yana procensala. Akwai al'amura da dama na alkhairi a kansa wanda lokaci ba zai iya bari mu faɗa ba. Muna faɗan kaɗan ne saboda muna fata da roƙon Allah ya sa shaidar da muka yi a kansa ta zama karɓaɓɓiya ce a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma jinya da ya yi mai tsanani, muna roƙon Allah ta'ala ya zama sa ta zama dalilin kafara ne gare shi. Saboda fiyayyen halitta tsira da aminci su tabbata a gare shi na cewa al-mu'min yamutu bi arakil jabin. Wato mumini yakan rasu da jibin goshi, yana rasuwa da me? Jibin goshi. Sunan na Tirmizi rahmatullahi alaihi hadisi na 981. Kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa mutuwa hutu ne gare shi. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi an wuce da janaza. Da aka wuce sai yake wa sahabbai bayani cewa akwai mustarihun, akwai al-mustarahmin. Wato mutum ya rasu akwai wanda ya huta. Akwai wanda kuma an huta daga gare shi. Wannan hadisi iya cikin Bukhari hadisi na 6512. Sahabbai suka ce wanne ne mal mustarih wa mal mustarah min, wanne ne ya huta kuma wanne ne aka huta daga gare shi. Yace innal abdal mu'min, lalle bawa mumini mustarihun ya huta min nasabid duniya, daga wahalhalun duniya wa azaha da cutarwanta, ila rahmatillah ya koma zuwa ga tausayi da jinkai na Allah. Sai yace wal abdul fajir, amma shi bawa fajiri shine al mustarah min, wanda aka huta daga gare shi. Yace in mutumin banza ne da su, to dabbobi da mutane da kwari da sauran halittu duk sun huta daga bala'insa a duniya. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa dan uwa Dr. Kabir Usman Kabo ya zama ya huta ne daga wahalhalun duniya da azabar ta zuwa ga rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da nasa da na sauran ƴan uwa gabaki ɗaya a gidan aljanna. Ayyukansa na ƙware Allah ta'ala ya karɓa. Kurakuran da ya matsayinsa na ɗan adam wanda yake tare ya cike bai cika goma ba, muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa. ‘Yar uwarsa da ya bari a baya wacce take shaƙiƙiyarsa, muna roƙon Allah ta'ala ya ba ta ladan haƙuri. Iyalinsa da take Manchester tare da shi, Allah ya ba ta cikakkiyar ladan haƙuri. ‘Ya’yansa da ya bari, muna roƙon Allah ta'ala ya ba su cikakkiyar ladan haƙuri. Dukkan ayyuka da ya na ƙware waɗanda suke da mataki na sadaqatun jariya, muna roƙon Allah ya sa ladansu ya yi ta wanzuwa har zuwa ranar da duniya za ta ƙare gabaki ɗaya. Muna ta'aziyya zuwa ga ‘yan uwanmu a wannan senta na ICICE da masallacin An-Nur, ba babba ba yaro, kowa da kowa da duk ‘yan uwansa, da cewa inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, a'azama Allahu ajrana wa ahsana aza'ana wa ghafara limayyitina. Mu tunatar da kanmu cewa na Allah ne abin da ya ɗauka, kuma na Allah ne abin da ya bari. Kowa a cikinmu a nan lokaci yake jira. Allah ta'ala ya girmama ladanmu, Allah ya kyautata ta'aziyyarmu, kuma Allah ta'ala ya gafartawa mamatanmu, kuma Allah ta'ala ya sa can yafi nan. Mu ma kuma lokaci muke jira. Duniyan nan wanda ya mutu bai yi sauri ba, mu da muke nan ba mu daɗe ba. Kowa abin da yake jira kawai shine lokaci, idan yayi babu girma, babu yarinta, babu lafiya, ba rashin lafiya, babu wadata, babu talauci, ba imani, ba kafirci. Duk wanda lokaci yayi to zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. A shekarunsa 67 idan muka duba, ai daman a amaru ummati ma baina 60 wa 70 ne. An ka duba kuma 67 din a Gregorian ne. Amma an ka duba hijira kalenda, iya da shekara 69 ne da ‘yan kai, kusan 70 ma yake a hijira kalenda. Wannan 67 a Gregorian ne. Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa, Allah ta'ala ya sa can yafi nan. Bayan mun taɓa darasi kamar minti goma na ƙarshe zan ba da dama akwai ƴan uwa na wannan masallaci da suke da kalmomi a kansa da za su faɗa ko da minti biyu ne sa iya ƙara wasu kalmomi da yi masa addu'a ta alkhairi da kuma tunatarwa akan ayyukansa na alkhairi saboda me saboda yana da kyau in mutun ya rasu a yawaita faɗan ayyukan alkhairinsa saboda mu shuhada'ullahi ne fil ardi mu a matsayin shaidun Allah muke a bayan ƙasa idan muka faɗi shaida na alkhairi ta dace da bakin mala'iku to Allah ta'ala zai wajabta aljanna ne zuwa ga mutum muna roƙon Allah ta'ala ya wajabta aljanna zuwa gare shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa na'am za mu tashi a darasi na nawa na'am darasi na 15 cikin littafin mu na al-khilaf bain al-ulama asbabuhu wa mawqifuna min wato sabani ko kuma karawa juna ilimi dake faruwa tsakanin manya-manyan malamai na duniya sabubban sa wato dalilan dake kawo shi wa mawqifuna min da kuma matakin da ya dace mu mu dauka littafin iya da zango uku mun yi magana akan zango biyu yanzu zamu shiga na uku na farko mun yi magana akan al-khilaf bainal ulama shine karawa juna ilimi tsakanin malamai ko sabani zango na biyu asbabuhu sabubban sa mun yi magana akan sabubba guda bakwai da malam ya kawo ko guda takwas saboda karkashin na bakwai ya kawo guda biyu in mun raba ya zama guda takwas sannan kuma mun karo wasu misalai na sabubban sabani din wadanda sun kai guda 10 asbabuhu kenan to yanzu mun shiga cikin wa mawqifuna min darasin da muka yi sati da ya gabata da yau shine wani mataki ya dace mu ɗaliban ilimi ko kuma mu awwam awwam sune wanda suke musulmai amma ba su kai matakin ɗaliban ilimi ba wani mataki ya dace ɗaliban ilimi da sauran awwam gama garin musulmai ya dace su ɗauka lokacin da malamai suke kace nace na sabani ko wane ya ce bai yadda ba tare kuma da cewa mu kiyaye a yanzu babbar matsalar da muke samu a ƙasa irin ta Najeriya shine da malamai da ɗaliban ilimi duka sun haɗe a waje ɗaya sun zama malamai shine fitinar da muke ciki inda malaman ilimi malamai sun tsaya a matakin malamai ɗalibai suka ce mu ma ɗalibai ne ba malamai ba suka tsaya a matakin su da an samu sauki hatsarin shine ɗalibin ilimi yanzu ya zama babban malami ya almajiransa sun nada shi shi ma fadilatu shaykh ne ɗalibin ilimi ne amma ya daina zuwa gaban kowa yayi karatu yana ga kar ya je gaban wani ya tsuguna yayi karatu a dauka ni shi ma almajiri ne tunda an riga an bashi shaykh to ya daina karatu a gaban kowa ɗalibin ilimi ne amma ya zama babban limamin juma'a ya zama babban khatibi ya zama babban mai tafsiri ya zama babban muhaddis kuma duk a wannan wurin ba malaman da suka karanta da shi ne suka ce ka kai kai ba almajiransa ne suka taru suka ce mun nada ka kuma yadda da cewa an nada shi kuma ya nadu to wannan shi ne abin da ya kashe maidan wato filin da'awa a Najeriya a ka'idan da magabata na kware ba ka kai matakin malami ka yi graduation sai malamin ka da ya karanta da kai ya ce wane ya kai amma mafiya yawan ɗalibai yanzu ba su da wannan haƙurin da kyawawan ɗabi'u da kuma kyakkyawar manufa daga ya ɗan yi karatun shekara 2-3 ba a je ko ina da shi ba a nahawin an ba shi assignment a cikin annahawul wadih ba ya iya ci tun daga mafi sauƙi a ba shi shamma muhammadu wardatan ba zai iya yin li'irabi ba amma a haka shi limamin juma'a ne so tun da kuwa ya zama liman ya ga ana taruwa to daga yanzu kuma ba zai ƙara yadda ya je gaban wani goyon karatu ba to sai yi wa kansa promotion da endorsement ɗin ɗalibansa ba malamansa ba sai su yi promoting sai ya zama fadilatu shaykh al-allama al-imam al-khatib al-mufassir duk sai a hada sai ya ce na'am to shine matsalar da magabata malamansu ke cewa kun kai ku yi kaza amma a yanzu mu a ƙasarmu ɗaliban ne suke taruwa su rada wa mutum rawani su tara masa ƙasa su jinjina masa shi kuma sai yadda ya hau ya zauna saboda kuma a gane ya kai sai duba wani mai karantar da addini da yake karatu tun ba haife shi ba sai ce shi zan yi wa raddi don a ce nima na kai jiya mun ji wani malami ya ce kaza amma maganar da ya kuskure ne wato zai rika rikito alkafura ga waɗanda suka fi shi shekaru da ilimi da gogewa da sani don idan yana gwarawa da su a ce shi ma ya kai saboda in ya tsaya local champion a kauyen su ya bude 40 hadis bahasin sa da bincikin sa bai kai a san shi ba amma in dai zai taba mutuncin manyan malamai to an zai kai a san shi sai ya rikito sai ya rikito sai ya zama da kansa wannan to wannan sune irin fitintunin da muke fama fitintunu da muka samu kanmu a ciki shine da malaman da daliban duka sun hade kowa ya zama malami ne mufti ne mai fatawa ce shi yasa yana cikin mafi girman ni'imar da Allah zai wa dalibi shine dalibi ya gane shi dalibi ne mafi girman ni'ima shine level ɗinka na ilimi ka gane ina yake ka tsaya inda shari'a ta tsaya da kai wallahi na cikin mafi girman ni'ima in Allah ya mutum wannan ya huta don haka za mu tashi a darasi na 15 shine mawqifuna min wani mawqifi ya dace mataki ya dace mu dauka a lokacin da manyan malamai suke sabani ko karawa juna ilimi mu dan koma baya kadan malam yace aljawabu huwa thani amsa shine na biyu falwajib ala man alima biddalil ay yattabi addalil wajibi ne ga duk wanda ya san dalili na shari'a a matsayin sa na malami ko dalibin ilimi da ya koshito ya bi dalili in an ce ga aya a qur'ani ta tabbatar ko ga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to mutun ya tsaya a wurin malam yace ibnu usaymir rahimahullah walau khalafa man khalafa min al-a'imma in dai dalili ya dauka to kowaye saba cikin manya-manyan malaman a duniya bai da matsala amma ana abin da ake nufi shine ya duba maganganun malaman ya ga wanne ne yafi karfi idan shi malami ne ko dalibi ne misali imamu malik rahimahullah ya ce kaza sai dogara ga hadisi imamu shafi'i rahimahullah sai ya ce kaza sai ya kiyasi bai da hadisi anan sai a ce ai imamu malik hujjar da ya kawo da hadisi a gurbin ya fi hujjar wanda ya kiyasi saboda bai ga hadisin ba sai a rinjayar da maganar imamu malik akan maganar imamu shafi'i rahimahumullah amma ba za a aibata kowa a cikinsu ba don dukka bayin Allah ne na kwarai mafhum tayyib ko kuma a wannan zamani da mu ya gabata a ce Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ya ce kaza Ibnu Usaymin rahimahullah ya ce kaza sai a duba wanne yafi karfin hujja inda suka saba sai a dauki wanda yafi hujja ko Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ya ce kaza min babil misal sai kuma Sheikh Usaymin rahimahullah ya ce kaza sai a duba wanne ne dalilin sa yafi karfi a kullun a shari'a a musulunci a matsayinka na dalibi ko almajiri ko musulmi da kake kai ga magari ne baka da ilimi ka saurara a nitsa ka ga ina ne aka bada hujja kuma karfin hujja yana farawa daga Allah ya ce in an kawo ayar kuma a fassara ta bisa ga yadda magabata suka fassara ba yadda Hausan garinku ta karantar ba na biyu hujja da kafa hujja da hadisi a mafiya yawa hadisi da Qur'ani gwama su ake waje ɗaya a kafa hujja shi yasa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya tsafe na mai suna manzilatus sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'an wato matsayin sunna a musulunci da bayanin cewa ba zai yi a rike qur'ani shi kadai ba a hada da sunna ba a fahimci addinin akwai ayoyin da hakikanin sakon su bai fitowa fili sai an gwama da maganganun fiyayyen halitta as-sadiq al-masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha annabi muhammad sira da aminci sabbata a gare shi wanda ba ai mutun kamar sa ba don asalin responsibility sau fassara qur'ani shi Allah ya bawa ba ni ya bawa ba kai ya bawa ba asalin responsibility a fassara qur'ani shi aka bawa shi yasa Allah yace bilbayyinati wazzubur ko wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaykum wa la'allahum yatafakkaruna an hal ayati 44 kai muka saukarwa qur'ani don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu so da haka ana duba ayar qur'ani da kuma tafsirin da aka mata ba tafsirin sarri ba tafsirin magabata a gwama da hadisi a dawo kan ijma'in malamai sai a duba wanne ne fi karfin hujja malam yace walau khalafa man khalafa min al-a'imma idza lam yukhalif ijma' al-umma matukar mutum bai saba wa ijma'i na malamai ba shi ijma'i na malamai a magana mafi inganci in dun malaman duniya suka yi ijma'i wajibi ne a bi shi imamu shafi'i rahimahullah yana kafa hujja da wajibcin bin ijma'i da maganar da Allah ta'ala yake cewa wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ali a cikin nisa'i aya ta
115 kenan. Kaga sai yace wa yattabi ghayra sabilil mu'minina, wannan sabilil mu'minin sai yace shine ijma'i, wanda ya bi wata hanya sabanin ijma'i, sai Allah yace za mu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa, za mu shigar da shi wuta, wasa'at masira, kuma makoma ta yi muni a shiga wuta. So da haka sabilul mu'minina shine ijma'in malamai, su yi tarayya akan wani hukuncin shari'a ya zama fatawarsu ɗaya ce bayan rasuwa ko bayan wafatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yataqada anna ahadan ghayra rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dukkan wani wanda ya kulla a zuciyarsa anna ahadan wani mutum daya ghayra rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ko ma bayan manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi, yajibu an yu'khadha biqawlihi fi'lan wa tarkan, cewa wajibi ne a dauki maganarsa a inda ya aikata dole a aikata, a inda ya bari dole a bari, bi kulli halin a kowane hali, wa zamanin a kowane zamani, faqad shahida li ghayril rasul bi khasa'isir risala, duk inda wani yari akwai wani mutum da ya zama dole a bishi kaman bin da za a yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to lalle wanda ya yi wannan maganar ya shaida wa wani mutum koma bayan manzon Allah qualities da uniqueness na cewa shi ma annabi ne, don annabi ne kadai ake bin sa 100 bisa 100, babu ame da maganarsa. Duk wani dan adam a duniya ana iya karban nasa, ana iya ajiye nasa, annabi ne kadai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne duk duniya komai ya fada daidai ne, shi sa hadisansa da suka inganta to gata ne gare mu, saboda maganganunsa babu soki burutsu, duk abin da ya fada tabbas haka ne, babu kokonto a kai. Na'am, لانه لا يمكن لاحد ان يكون هذا حكم قوله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم, dan baya halatta ga wani mutum a duniya a ce matakin sa ya kai duk abin da ya fada a duniya za a dauka, yace in banda annabi babu wannan mai wannan matsayin a duniya, har shi kansa ya shedar bai kai ba, hatta sahabbai radiyallahu anhum waɗanda suke ƴan aljanna ne, ba mu da kokonto sahabbai ƴan aljanna ne, don menene? Qur'ani ya shaida ƴan aljanna ne, wa ma'a zalika muna da tabbas cewa hatta sahabbai Allah ya kara musu yadda suna iya yin kuskure, shi yasa Qur'ani ya yafe musu. Abinda kawai faru shine mun yadda sun yi kuskure, Allah ya yafe musu kuskuren, dalilin wannan ba ma zargin su akan kuskuren, kuma muna da imanin ƴan aljanna ne su. Amma hatta Abu Bakar, Umar, Usman, Ali radiyallahu anhum da sauran sahabbai irin su Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman irin su Sa'id ibn Zaid, wadanda suke ƴan aljanna ne, al-ashara al-mubashsharuna bil janna, ko su suka iya yin kuskure a fatawa, so da haka ba zai a ce komai suka faɗa daidai bane. Wanda kadai yake da wannan matakin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatsarin da muke ci yanzu shine ana sukan ta'assubanci da masabar malikiya ko shafi'iya ko hadafiya ko hanbaliya, wanda yake yin wannan kuma yanzu na ta'assubanci da malamin ƙauyensu wanda daraja sa mai yi wa auren Allah ba ta kai kashi 10 cikin 100 na su Imamu Malik din ba, ka soki mai malikiya kuma kai yanzu ka zo ta'assubanci da ainihin malamin ƙauyenku ko na garinku, wannan ma kuskure ne. Dole ka amince da bakinka da aikinka, malaminka kowane ne yana iya dade yana iya kuskure, inda ya daidai mu mar addu'ar alkhairi mu dauka, inda ya kuskure mafi kankanta mu ce ijtihadi yayi, ya kuskure iya da lada ɗaya na ijtihadi, amma ba a bin kowa ido rufe sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi kadai ne za a bi shi ido bude ko ido rufe, amma duk dan adam yana iya dade yana iya kuskure, ni Isa ina iya daidai ina iya kuskure, malamin garinku yana iya dade yana kuskure, shehin da kake kaddarawa a zuciyarka fiye da kowa a garinku ko a ƙauyenku ko a arewa ko a Najeriya ko Afirka ko a duniya, ba sai ka gaya min sunansa ba kaddara shi, ka kaddara ko, to yana iya dade yana iya kuskure, in yayi dade sai a dauka ayi addu'an alkhairi, in ya kuskure kada a zage shi a aibata shi, a masa fata Allah ya bashi ikon gyara kuskurensa. In fatawa ce ya kuskure a kai masa a ce wannan fatawar ga hujja kuskure ne, in ya gamsu fa neman bai gamsu ba ka sauke nauyi a wurin Allah. So wannan addini iya da sauki, annabi ne kadai ake bin sa, babu tawaya, ko me ya fada ya tabbata ya fada zamu bi shi. In yau fiye yan Allah sai yake cewa mu daina tafiya, aka ce hadisi ya inganta, kar ayi tafiya da kafa sai da hannu, wallahi sai mun gwada koyon tafiya da hannu. Kawai ai ya tabbata eh zamu yi duk abin da ya fada, saboda muna da yakinin yana son mu fiye da yadda muke son kanmu, kuma muna da yakinin sai an bi shi a shiga aljanna, kuma aljannan nan muna son ta, babu compromise. So duk abin da yace ayi insha Allahu ta'ala zamu yi shi. Mafhum? Tayyib. Don haka wala ahadun illa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku siwa rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Babu wani mutum illa yu'khadhu min qawlihi, fati ana daukan maganarsa, wa yutraku kuma ana barin maganarsa, siwa rasulillah, sai dai manzon Allah ne, ba a masa haka, shi maganarsa dole a dauka dukkaninta. Shi yasa duk abin da yake ba ijma'i na al'umma ba, kuskure ne a tilasta mutane sai sun bi fahimta guda daya. Shi yasa zamanin Imam Malik rahimahullah, Imam Daril Hijra, Malik bin Anas rahmatullahi alai, shine ainihin imam na Madina gaba daya, muftil Madina, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zamanin sa Abu Ja'far al-Mansur, wanda yake sarki, shine khalifan Abbasiyya na biyu, ya wajabta yace da yazo Madina ziyara, ya gamu da Imam Malik rahimahullah, yayi wa Imam Malik tambaya, daga ya tambaya sai ya ce qala rasulullah, sai ya bashi hadisi, in ya kara tambaya sai ya ce akhbara na rasulullah, sai ya ja hadisi da isnadin sa har zuwa mata ne, sai ya ce wallahi ma ra'aitu ahadan a'lamu wa aqalu mink, yace wallahi ni dai ban taba ga mutum mai hankali da ilimin ka ba Malik. Abu Ja'far al-Mansur yace in akwai hali waɗannan hadisan da ka haddace isnadin su turiyan turiyan har zuwa ga fiyen halitta, a tara su mana a littafi dan ƴan baye su amfana. Yanzu saboda yadda magabatan mu suke bawa ƙwanya muhimmanci, wato brain da heart, zuciya muhimmanci, komai haddace shi ake yi. Wannan Qur'anin sahabbai sun haddace, ba a rubuta shi ba. Yau da Qur'ani a rubuce ko babu shi a rubuce, wallahi ba za mu ji kunya ba. Duk ayar da ka zo ka ja kana kuskurewa, take za a ce maka ba haka ba ne. Ayyar musalla muka yi, aran ma yana karanta ƙarshen suratul an'am ai ko? Tuntube ya yi, gefe na duka aran mumini, wani har buge ne ya yi. Saboda mai jikinsa ya zabura, gwani ba? Algoni. Yana ci sun ji ya fisga haka. Ina yi na ce ka ji manyan abu. Saboda kuma duk sahun nan, in ka kula akalla mutum hudu ko biyar kowa san da jikinsa ya amsa, duk ina kula. Saboda shi Qur'ani a zuciya muke haddace shi, wanda ke cikin kiraza na alarammominmu da gwanayenmu da gongaren dinmu, ya fi wannan rubutun da ake da sayarwa, ake fansar da shi a kasuwa, shi na nan din da shi ake ji. To haka da aka haddace hadisa, kawai waɗannan an rubuta ne don ƴan baya masu rauni, kawai shi ne aka rubuta don ya zama an yi preserving wa ƴan baya. Amma magabatanmu haka suke haddace komai da kaba sai an rubuta shi ba. Mafhum? Tayyib. Don haka sai Abu Ja'far al-Mansur ya ce wa Imam Malik rahimahullah a tara muwatta. Imam Malik sai tara, aka rubuta muwatta Malik, aka tantance. Ana tantance ta, Abu Ja'far al-Mansur ya rubuta Imam Malik kamar da zuwa cikin al-intiqa min fada'il al-thalatha al-a'imma na Ibn Abd al-Barr Shafi na 41, cewa iya neman izinin Imam Malik. Cewa kataba ila Malik an yu'ammima kitabal muwatta ala al-amsar wa an yulzima an-nasa bil akhdh bihi wal amal bi muhtamawah fa nahahu dhalik fa qala ya amir al-mu'min la taf'al. Ya tura wa Malik rahimahullah, tunda ka tara muwatta, kai balarabe ne masanin hadisi, ina son permission dinka mu tilasta mutane kada kowa yi bautan Allah sai iya abin da yazo shi a Qur'ani da muwatta Malik. Imam Malik rahimahullah ya ce a ban yarda ba. Bayan muwatta akwai wasu hadisai ingantattu, akwai hadisai a Kufa, akwai a Basra, akwai hadisai a Madina, akwai hadisai a Ta'ifa, da yawa sun rayu da fiyen halitta, sun karantar da almajirai. Wasu hadisan ni ma ban san su ba. Idan aka takaita addini akan littafi na, ba ai wa al'umma adalci ba. Ka duba irin adalcin Imam Malik da irin takawa da Allah ya musu baiwa da shi. hadha huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum. Inda yau wani ne yaje dan yi littafin sa copy and paste, aka zo aka ce za a tilasta jama'a su ce ai haka yake da kyau a yi, a ce ma duk wata shari'a da bata nan hiya shari'a batila, wallahi wani zai yadda. Amma magabatan mu saboda adalcin su ba su yadda da cewa addini akan su kadai ya takaita ba, a wurin su ana samun addini, a wajen wanin su ma ana iya samun addini. Don haka Imam Malik rahimahullah yake ce a bar mutane su yi aiki da duk abin da ya inganta. Shi yasa in ba abu ya saba wa addini ka'ida gaba ɗaya ba, in dai matsala ce bane mutum ya zo ya zauna ya ce maka zai ciro kusuri a Qur'ani, ba ijtihadi bane mutum ya zauna ya hada duk hadisan manzon Allah ya musu kudin gore rika kwatanta su da magana jari, ba ijtihadi bane. Ba ijtihadi bane mutum ya zo ya ce salloli biyar da ake na wajibi yana gafa akwai gyara guda hudu ne. Ba ijtihadi bane mai kalubalantan azumin watan Ramadana. Ba ijtihadi bane wanda zai rusa aikin haji. Akwai abubuwan da rukunan musulunci ne da rukunan imani ne, irin waɗannan al'amuran sunansa ba ijtihadi ba, sunan wannan ta'addanci wa addini. In ka taba waɗannan, saboda me su ne tushen addinin, an riga an tabbatar da su tun Qur'ani na sauka, babu gyara a kai. So ba za mu barka ka shiga wurin ba, duk iya bayanin ka kace wai za ka ciro kuskure Qur'ani, wallahi mun san ƙarya kake yi, ba za mu saurari mai wannan fahimtar ba. Amma dan ka ce a'a kai bahafi cikin littafin Imam Al-Qurtubi ga tafsirin aya kaza, wani yace a'a mu Ibn Kathir kaza yace, sai mu ce matsalar ku mai sauki ne, duka kuna da magabata kuma kun amince da ayar, mafhum?
Na'am.
Tayyib, so kula ga haka akwai babi da ijtihadi, wani yayi sallama dai a sallah, wani yayi biyu, ijtihadi ne, kowanne kai daidai ne. Wani ya dago a ruku'in sa yayi sami Allahu liman habibi, wani yace ya sake hannu, wani da ya dago ya rike hannunsa, ijtihadi ne. Wani zai tafi ruku'i ya je da gwiwa, wani ya je da hannu, duka ijtihadi ne. Duk waɗannan masail ne na ijtihadi, akwai su da dama, anan ba a tada jijiyar wuya, sai dai mu ce kowa ya dauki dalilin da ya gamsu da shi, amma mu ji tsoron Allah mu dauki dalili mai inganci ba na san rai ba, shike dan sai a huta wurin. Mafhum? Tayyib. Malam yace don haka sai a duba dalili a dauka, sai yace walakin yabqa hadha al-amru fihi nadhar, sai dai har yanzu tambayar da na amsa cewa ana bin dalili ne, har yanzu akwai nazar, wato akwai ƙarin bincike a matsalar, ko kuma akwai buƙatar ƙarin bayani. Li'annana la nazalu fi dawama, har yanzu ba mu gushe a cikin unresolved issue ba, wato an ce dawama shine matsalar mun fara warware ta amma ba mu gama ba, don haka bari mu ci gaba da warware ta. Yace man alladhi yastati an yastanbita al-ahkam min al-adilla, da muka ce a bi dalili da ƙarfin hujja, wane ne yake da ƙarfin hujja da ilimin da ya kai ya karanta aya, ya karantar da mu mai aya take karantarwa? Yayi wannan tambaya don mu gane ba kowa ne fa zai dauki aya yayi bayanin mai aya take karantarwa ba. Shi yasa a ka'ida an ka shawarce a experience da nake da shi na kacaniyar da muka shiga, kar ka koyi karatu gaban wanda baka san suwaye malamansa ba. Ba a koyan addini a wajen wanda ya koya wa kansa, sai wajen wanda malamai suka koya masa. Kuma ko kana zuwa majalisin matasa ka yi karatu, Allah ya musu albarka, akwai matasa da yawa masu albarka, ka riƙa zuwa kuma majalisin dattawa ko da guda ɗaya ko biyu kana ƙara ilimi. Shi ilimi daban, shekaru da experience daban. Matashi ɗan shekara 30 ya zo komai koya karatun kwanza ma maka zai yi. Amma dattijo sai ya yi tunani sai ya ce kaza, amma bari mu duba maslaha da mafsada, sai ya duba abin tamhanga da dama sai ya karantar da kai. A nan wajen matashi za a nuna maka bincike da ƙarfin hujja in ya yi karatu, wajen dattijo kuma za a karantar da kai idan maslaha biyu suka zo wacce za a gabatar, babbar maslaha, in duka biyu ba za su yi ba. In ɓarna biyu suka zo sai a hau ƙaramar ɓarna don a magance ɓarna, idan dole sai an shiga daya. Amma matashin ya zo sai ce maka dukkan barna haramun ne, sai sa ka rudari kuma dole sai an yi wata. Wani akan wannan sai ce an ce ka rage gemu aikin soja ma ka shiga haramun ne, dan me? Dan hadisi ya ce wajibi a bar gemu. Mun fahimta? Amma an kaje gaban da tije sai ci to a yanzu wannan darura ne, muna buƙatar ka aikin soja, a yi haƙuri a je, saboda in ka je zaka kare al'umma, zaka kare rayukan mutane. Wannan aikin da zaka yi shi yafi muhimmanci akan karamar barnar da ka samu kanka a ciki. Dattijo zai koya maka wannan. Amma matashi kawai haramun ne, a bari kawai duka, sai a dawo gida a zauna. To shi sa dole wani lokaci karatu daban, experience na karatu da gogewa a cikin sa daban. Shi yasa Sheikh Musa Rahimahullah yake cewa kowa idan dalibi ilimi ne zai gane halal da haram, zai gane maslaha da barna, amma babu wanda zai nuna maka maslaha biyu da ɗaya za a yi ya ce wannan za ka yi. In akwai barna biyu sai ya ce a nisanci babbar barna, a yi ƙarama don a samu babbar maslaha. Ya ce sai malami ne zai auna maka ya duba pros and cons, advantages and disadvantages, the situation da kuke ciki, sai ya baka fatawar. Sai ce mun yadda kaza din barna ne, amma shari'a ta amince da karamar barna don a samu babbar maslaha wa al'umma.
Na'am.
Mafhum? Tayyib. Na'am. Don haka malai yace man alladhi yastati an yastanbita al-ahkam min al-adilla, wane ne zai iya istinbadin hukunce hukunce daga cikin adilla, wato kaman a ce nassosi, aya ta zo, waye zai iya cire hukunci a ayar? Ba fa kowa yake iya yi ba. Hadhihi mushkila, malai yace wannan mushkila ce mai girma. Don wani mai cire hukuncin a ayar bai kai ya cire ba, bai yi karatun da zai cire hukuncin ba, in ka bi shi kai da shi sai ku shiga cikin bata. Li'anna kulla wahidin sara yaqulu ana sahibuha, kowa yanda ya dace sai ce a'a ni zan iya tafsiri, ni zan iya karantar da kai yadda ake cire hukunci a aya ko hadisi. Wa hadha fil haqiqa laysa bi jayyid, malam yace mu waye gari dun mai hawa minbari yace shi ma zai iya karantar da kai yadda ake cire hukunci a Qur'ani ko hadisi. Yace ba fa abu ne mai kyau ga al'umma ba, ba abu ne mai kyau ba. Na'am. Min haythul hadaf, ta bangaren objective manufa, wal asl, da kuma tushe, huwa jayyid, yana da kyau kowa ya kokari ya zama ya san addini ta inda zai iya cire darussan da Qur'ani ke karantarwa da kansa, abu ne mai kyau manufar. Amma hatarin shi ne mutum ya fara aikin tun bai koshi a ilimi da tsoron Allah da ya dace ya fara ba. Wa hadha fil haqiqa laysa bi jayyid, afwan, na'am, ay yakuna ra'idul insani kitaballahi wa sunnati rasulillah, abu ne mai kyau ya zama manufar mutum shine littafin Allah Qur'ani da kuma ingantattun sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Walakin kaududa, sai dai kasancewar mu naftahu al-baba li kulli man arafa ayyan tika bid-dalil, na cewa duk wanda ya haddace text, kawai ya haddace aya ko ya ji ma'ananta literal ma'ana, zai iya magana da ita. Wa illam ya'rif ma'ana, koda bai san ma'anan ba, wa fahawa, kuma bai san implication din ba, bai san ma'anar ayar ba kuma bai san implication din me yake yi ba. Fa na'ul sai mu ce anta mujtahid, taqulu ma shi, kawai dan ya haddace aya ya zo tiryan tiryan ya karanta Qur'ani ya ja aya ya kaza, sai mu ce a to mujtahidi ne. Taqulu ma shi, ta faɗi duk abin da kake so ka zo mujtahidi. Malam yace hadha yahsul fihi fasadu shari'a, in muka dauki wannan tsarin duk wanda zai zo ya karanta Qur'ani ko ya ja larabci ya zo mujtahidi, yace wallahi za a bata shari'ar Allah, ita shari'ar duk za ta lalace. Wa fasadul khalq, kuma wallahi za a bata mutane, za a lalata musu addinin su. Wal mujtama, kuma wallahi za a bata societies. Yanzu aqidar karantar da karatun zamani da aikin gwamnati bata zama sadadin bata garuruwan mu da al'ummar mu ba? Saboda me? Saboda an bada dama kowa ya zo ya ja aya ya fasara yadda yake bukata. Duk inda aka bada wannan damar to matsala ta faru. Jama'a, na zauna a Madina, na karantar a Jami'atul Islamiyya, a Kulliyatul Hasibil Ali. Limanci za mu yi, kawai zan yi limanci ne a faculty working hours, a Zahar da La'asar salloli a ɓoye. Wallahi sanda aka ɗauki sunana aka kai shi wajen shugaban jami'a, aka tura wa gwamnati ta yi verifying, ta yi bayan lokaci mai tsawo sai aka dawo sana ce an ban dama na yi limanci. Ba fa khuduba ba, sanda gwamnatin ƙasa ta amince, duk duniya akwai inda ya kai saudiyan addini ne? Za ka je misira kawai ka zo mai wa'azi ka fara karantarwa? Hatsarin da muke shine duk wata harkar duniya ana tantance mai yinta. Ba wanda zai zama medical doctor sai ya je ya MBBS, ya yi housemanship, ya yi NYSC, in a waje ya karatun sai ya zo ya sake certification a Nigeria an ba shi license. Ba ka zama mutum da yake injiniya sai ka yi rijista da Coren, ba ka zama professional computer scientist sai ka yi rijista da CPN, Computer Professional Registration Council of Nigeria, misali da ke bayarwa. Haka accounting, akwai ICAN, akwai ANAN, duk wadannan abubuwan suna nan. Addini kadai ne yanzu a Nigeria mai karantar da shi baya bukata. Yanzu nan ginin da za a yi sai quantity surveyor. ne ciki karantar da musulunci da kristiyanci a Najeriya ba sai da lasin ba kowa zai zo ya kafa faɗa abin da yake so amma gidan da zamu gina mun amince wanda zai sai an tantance shi asibiti sai an tantance engineer sai an tantance pilot sai an tantance gaba ya tuka jirgi wanda na sai expiring ma sai ya yi renewal license amma sai muka amince addinin mu bamu yadda a tantance mana mai karantarwa ba kowa yayi kuma mu ce mun yi nafi alheri wallahi mun rusa addini ne ba addini bane ko mun amince ko bamu amince ba wannan ba addini bane mafhum tayyib don haka wannan yace in aka bada kofa duk wanda zai iya jan aya da hadisi ya zama mai karantarwa da ijtihadi yace wannan zai lalata shari'a zai lalata mutane kuma zai destroy society gaba daya kuma wallahi haka muke gani yanzu wan nasu yanqasimuna fi hadha albab ila thalathati aqsam malan yace a wannan babi mutane suna kasuwa kashi uku shi yasa imam shaykhul islam rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawa yayi wata magana juz'i na 36 namba na 366 yana cewa walakinna kaseeran minan nas yunsibuna ma yaquluna ila ash-shar wa laysa min ash-shar yaqulunahu imma jahalan wa imma amdan wa imma ghalatan wa imma iftira'an yace mutane da yawa a yau saboda yin alkafura mutun zai fadi fahimtar sa sai yace wallahi wannan shine shari'a haka fa muke yi mutun sai ya dauko ijtihadi sai yace hadha hukmullah wannan shine hukuncin Allah sai akai ijtihadin ka da fahimtar ka da kafa hujja da ayar da kai ka fara kafa hujja da ita zama shine hukuncin Allah kuma kana ga wanda bai bi tafsirin da kai aya ba shi batacce ne kuma kace addini kake yi shekwa sai muke cewa lakinna kaseeran minan nas da yawa daga cikin mutane yunsibuna ma yaquluna ila ash-shar suna fatawa da gaggawa sai ce to wannan shine addinin Allah wai ya toshe bakin ka sai ce walaysa min ash-shari wallahi ba shari'a bane ka duba majmu'ul fatawa volume 36 namba na 366 yace mutane suna fadan wannan ko dalilin jahilci ko kuma galati ko sarrai ko kuma kirkiran ƙarya wa addini ijtihadi kai tsaye bai zama hukuncin Allah har sai ya dace da hukuncin Allah da in tambaya akai ka ijtihadi sai ka ce fahimta na cewa wannan ina fahimtar shi da hukuncin Allah bisa ga fahimtata amma ba da maka ce wai ijtihadin ka shine hukuncin Allah a fatan ka ka san hukuncin amma wannan ijtihadin in ka dace ya zama hukuncin Allah in baka dace ba bai zama hukuncin Allah ba shi yasa ijtihadi bai zama hukuncin Allah sai ya dace da abin da Allah din yake so mafhum tayyib don haka mutane kashi uku ne na'am na farko alimin razaqahu Allahu ilman wa fahaman na farko akwai malami da Allah ta'ala ya azurta shi da ilimi da fahimta ilimi da fahimta shine na farko ilman wa fahaman mu fahimta ilimi da ban fahimta da ba mu bambance akwai wanda ke da ilimi bai da fahimta akwai wanda yake da fahimta amma bai da ilimi so ilimi ya fahimci ilimin karatu kuma ya fahimci addinin kuma ya fahimci ilimin yayi ake aiki da shi shine na farko irin su ne qur'ani ya mana bayani cewa warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab a ali imran aya ta 7 sune Allah yace arasikhuna ilmi wanda suka goge a cikin ilimi suka zama gogaggu a ilimi ilimi ya koshe su addini ya ishe su tsoron Allah ya cika zukatansu bisa ga zaton alheri da muke musu sune kuma wanda Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna a cikin Ali Imran aya ta nawa zai zama karshen aya ta 79 kenan sune Allah ya ce ku zama rabbaniyai rabbaniyai sune wanda suka fara koyon ilimi mataki mataki suna koyon ilimi suna aiki da shi har suka girma suka koshi a ilimin ba waɗanda su da kansu suka fa shiga makaranta gaban malami suka yi graduating kansu suka koma gefe suka maida kansu malamai almajiran su suka musu biyayya suka yi endorsing din su suka maida kansu malaman wannan ita ce matsala الراسخون في العلم دا علماء الربانيون سو سكا بعلمي متاكي متاكي مفهوم طيب دوكا اكو علماء وند سكي دا علمي دا فهمتا سي نبيو talibi ilmin innahu min al-ilmi, akwai dalibin ilimi, yana da ilimi, lakin lam yablug darajata zalika al-mutabashir, sai dai matsayinsa bai kai matsayin wancan malami na farko din ba, shi dalibi ne da yake koya, shi na biyun dalibin na farko ne. Kuma waɗanda suka bi manhaji na addini, abun tsoro shine wallahi suna babin farko amma ba sa yadda da cewa su a ciki suke, sai su mai da kansu da biyu. Tunda nake ban taba jin Ibn Uthaymin rahimahullahi yana maganar ilimi a duniya, yace na hanu ulama ba mu malamai, duk maganar sai yace na hanu talabatul ilmi, mu daliban ilimi har ya bar duniya. Bin Bas rahimahullahi duk matsayin sa ilimi bai yi itirafi mu ulama, sai dai yace na hanu talabatul ilmi. In kana bin as-sahiha da ad-da'ifa da irwa'ul ghalil da sahihul jami' na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, zaka ga yana cewa akhbarani ko ja'ani ikhwani talabatul ilm, abokanena daliban ilimi sun zo mun ziyara ko sun ankarar da ni akan wani kuskuren da nayi a baya, sai ce daliban ilimi yan uwana su kake kallo a matsayin malami amma sai su ce daliban. Na taba zuwa Misra wani course shekara 20 da kadan da suka wuce, lokacin Sheikh Sayyid Tantawi rahimahullah shine ainihin Sheikhul Azhar, wato ka ganshi yana magana a kan Qur'ani ayatun ne min ayatillah, kawai in ya buɗe baki kaman Qur'ani ne yake zuba yake fassara kansa. Amma wallahi duk zaman da muka yi an yi tambaya a Sheikh, sai ce ana talibul ilmi, ni dalibin ilimi ne, har muka gaba zama da shi bai taba amsa sunan malami ba. Kuma haka muka tashi gaban dattawa, kaje ya haddace tun daga gawaidi har Mukhtasar, ya haddace su dan darani, ya haddace Muqamatul Harir, duk waɗannan ya haddace. Amma in ka samu malamin zaure kace akar maka malam sai ce Almajiridi, in ka samu babban aran ma zanga kace aran ma sai ce Almajiridi, ba haka ake ba? Yau zamani ya canja, shi almajin an ce akar maka Allah, ya Sheikh sai ce na'am. Shine hatsarin su malaman suna tsoron title din malinta, su talabatul ilmi kuma suna gaggawan a ce su malamai ne, suna gaggawa a ce su malamai ne. Shekaru da yawa akwai wani abokinmu yana da abin dariya, dultafin sai ce ashekuwa ne, wannan magana da nake mai bi ta kai shekara 35 zuwa 30 komai zai ce ashek. Muna tadi da Professor Abu Wadi Aminu da muka dace tare, idan aka zo magana sai ce ka bari bala, in ya fara karatu zai daina. Wallahi da muka ja shi zuwa ga majalisin ilimi ya fara zuwa koyon ilimi, daga an zo ce ashek sai ce a Almajiridi, tun da ya fara karatu sai ya daina. Amma da shi yake rubuta a littafi, in aka tsogane shi dan bada zai ce ashek ne kai, zai ka ce ashek, amma da ya fara karatu sai yake, amma da bai karatu kuma ya yadda. So duk mai zuwa majalisi yayi karatu, in ka ce shek din yana tsoransa, duk mai koyo yana bahasi na ilimi wallahi yana tsoron kalmar shek. Amma wanda bai yi shi kuma ji yake an ce ashek, to gata aka masa. So ka dage ka zama ɗalibin ilimi. Ga hadisin Tirmizi rahmatullahi alaikum, hadisi na 2322 da manzo Allah yake cewa ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'allima. Duk duniyar nan annabi yace Allah ya tsine mata banda abu guda hudu, sai ambaton Allah da abin da ya jibince shi da malami da ɗalibi, su kaɗai ne Allah bai tsine musu ba. Duk wanda ke duniya in bai ba malami bane ko ba mai zuwa koyon karatu bane, to wannan hadisin yace Allah ya tsine masa. So dole ka zama ɗayan biyu, ko malami mai karantarwa ko almajiri mai koya, wanda bai cikin biyun nan to shi tsinanne ne in ji fiyayyen halitta sallallahu. Kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir Mullahi fada. Na uku, ami la yadri shay'an, akwai kuma wanda yake ami ne shine a ce kaman layman, shi musulmi ne amma gaskiya ba malami ba kuma ba dalibi ba. To wannan mutane gida uku suke, har ga Allah ka gane a wanne kake anan kayi wa kanka gata. In kuma da zai adalci, da yawa da suke category na farko a Najeriya wallahi ba walakantar babu tozartawa, ya dace duka a dawo ne zuwa ga mataki na biyu, talibi ilmin innahu min al-ilmi lakin lam yablug me darajata zalika al-mutabahhir. Inda mutun ya gane duk mafiya yawan limamanmu malamanmu masu tafsir ramadana su dawo kan matakin daliban ilimi ne su tsaya a wurin, da sun yi wa kansu gata. A cikin muna da malaman da sun kai a ce musu na farkon a Najeriya akwai su, amma ƴan kadan ne matuƙa da gaske, matuƙa da gaske ƴan kadan ne, adadin su bai da yawa. Kuma a mafiya yawan lokaci su suna tsoron sa baki a matsalan ilimin, daga matsala ta auku su ne category na biyun da na uku su suke magana na farkon suna tsoron ilimi sun yi shiru to sai ga an dama filin da na biyu da na uku sun dama ko ina sun bi da abun gaba daya tun daga fatawa ta maslaha ta koma fatawar tauhidi ta koma fatawar kaza ta koma kaza ta koma kaza lamari sai ya lalace ga baki dayansa kuma idan malaman suka taru kana iya gane zan iya baku wani misali wani lokaci an ji aikin haji a shekara daya sai ya zama Sheikh bin Bas rahimahullahi yana wurin aikin haji Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahi yana wurin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahi yana wurin wajen zaman su guda daya aikin haji suna tare duka sai suka zama Sheikh bin Bas ya girme su a shekare kuma suna kaddara shi a matsayin malamin su ne saboda girmamawa me ke faruwa sai aka bude filin fatawa ana zuwa filin fatawa Sheikh bin Bas ya zaune in an yi tambaya ta shafi hadisi sai kalli Sheikh Muhammad Nasir ya ce wannan tambayar taka ne amsa mana in aka zo kan fahimtar addini istinbadin hukunci a aya ko hadisi istinbadi da fiqhu sai kalli Ibn Uthaymeen sai ce wannan babin ka ne amsa mana in aka yi tambaya kan tauhidi ko aqida shi sai amsa haka aka yi wuni ana yi duk tambayar a kwanakin mina tambayar hadisi Sheikh Muhammad Nasir amsa tambayar fiqh ko istinbadin hukunci sai kalli Ibn Uthaymeen sai ce wannan babin ka ne in an zo kan abin da ya shafi aqida ko tauhidi shi sai amsa sai lokacin sallah ya zo aka rasa waye liman ana kan lokacin sallah na zuwa sai Sheikh bin Bas sai kalli Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah sai ya ce zama mana liman sai ya ce a'udhu billah la astati badan iya ba sai ya ce anta aqra'una bi kitabillah ai kai ne malamin mu a qur'ani wanda ya san qur'ani ke yi sai bin Bas rahimahullah kalle sai ya ce na halifil qur'ani sawa wa anta a'lamu minna bis sunnah ni fahimta ta dukkanin mu anan kowa a aran ma ne kenan a qur'ani amma kafi mu sanin hadisi kai sai kai limanci yayi yace a ai kai a qur'anin malam kafi mu yace a kowa a dan malamin qur'ani ne kai ka san hadisi fiye da mu zo ka wuce gaba ai hakuri kai za ka yi sallah ya matsa mar sai yace ba musu za ka yi sallah sai Sheikh Nasir yace zai sai yace ya Sheikh usalli bina bi salati rasulillah am ukhaffif shin a wannan zaman ana so na yi irin sallar manzon Allah ne ko kuma idan ya gajeruwa sallah a sawwaka wa mutane Sheikh bin Bas ya ce kamar na irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita muke bukata ba a sawwaka ba ai yadda annabi yayi sai ya wuce gaba sai ya musu sallah sai ya ce ana idan da sallah sai Sheikh bin Bas ya jama'a kuna da tambaya kan sallah saboda mun ce sallar manzon Allah in akwai tambaya sai a tambaye shi aka kammala wannan sai ya ce a dawo fatawa duk tambayar hadisi kai ka amsa istinbadi a cikin aya ko hadisi Ibn Uthaymeen amsa in an kawo matsalar tauhidi ni kuma abanda amsa haka suka zauna to wannan shine harkar malamai suna kaddara junansu suna mutunta junansu suna yin fatan alkhairi da juna wani babu Allah ya ce Allah ne ya taimake su su ba ƴan kasar mu bane ustazu haka ne go to muna roƙon Allah ta'ala ustaz Allah sarki ai ina ganin clips din su sau da dama matso ko san ustaz malam makarfi ba doctor ko to Allah ya albarka insha Allah Allah ya baka fasilul khitab kana da fasahar magana yana da fasahar magana ya iya magana ta hikima ta kama hankalinka matuƙa da gaske Allah ya ƙara wa rayuwa albarka za mu ƙara kaman minti 10 ƴan uwa da suke masallaci nan da suke da kalmomi na ta'aziyyar ɗan uwa Dr. Kabiru Usman Kabo insha Allah ta'ala su ƙara kalmomi musamman waɗanda muke tare da su a wannan markazi akwai manyan alarammomi akwai manyan limamai akwai wanda kuma suke ma'aikata ne rasmiyan na wannan center din bisa ga tsarin da aka yi wanda za su yi magana sai su yi bayan nan insha Allah ta'ala Dr. Makarfi da yazo sai ya faɗi kalma ɗaya biyu ya rufe mana da addu'a insha Allah ta'ala daga cikin addu'o'i ayi wa malamanmu duka addu'a da suka rigaye mu gidan gaskiya da iyayenmu da kuma shi dan uwanmu da muke tare da shi a wannan center Dr. Kabiru Usman Kabo da Allah ya dauki rayuwarsa a jiya Allah ya gafarta masa insha Allah ban san wa to malam bismillah zo kai ko fa na ga mun zauna ko to shi kenan bismillah ne samu su shi bismillah بس
السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا شيخ إن شاء الله. بسم الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله تبارك وتعالى ودا هذا فيسكوكين ماسو البركة ماسو متنشي أتكين ونن مسلاتي مي البركة مي متنشي بس ونن مجلسي mai alkhairi mai albarka wadda karkashin malaminmu professor Isa Aliyu Ibrahim Fantami. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa lafiya da tsawon rai kaman shekaru 300 da imani da kuma lafiya. Allah saka da alkhairi. So babu shakka bayin Allah kaman yadda professor ya fada yau, babu shakka akwai ko kuma in ce jiya wato rashi mai girman gaske da muka yi na mahaifi kuma mentor, sa'annan kuma shugaba, wato wanda yake mai ma'anan shugaba, wato shine Dr. Kabir Kabo Usman. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahma, Allah ya gafarta masa. Babu shakka kaman yadda prof ya fada a madadin wato management na wannan center, abin nan wato International Center for Islamic Culture and Education, the custodian of An-Nur Masjid. Akwai ina ji shi acting DG Alhaji Salisu Abdullah, ina tsammani yana nan around. Sa'annan kuma akwai sauran ma'aikata, akwai secretary Aminu, akwai secretary Saleh, akwai Abdul Aziz Obole, that is director na admin. Sa'annan akwai manyan limamai kamar yadda prof ya ambaci shi Alcom, akwai Alcom, akwai Burum, akwai sauransu. Sa'annan akwai waɗanda suke ganin mu daga nesa, tunda kun san wannan majalisi wato live ana gani har kasan waje. Don haka daga kasan waje din akwai shi founder Alhaji Aminu Baba Kusa, akwai kuma director Garba Sani, akwai kuma akwai ƴan uwa daga can. Sa'annan Kaduna akwai director finance, akwai kuma former director finance wanda yanzu ba sa ne na Prime University, that is Alhaji Mustafa Atiku. Sa'annan kuma akwai sauran ma'aikata, akwai Sheikh Abdullah wanda shine director na Masjid Da'wa and Education, Sheikh Abdullahi Bamba, ko kuma kace da binnan Dr. Abdullahi Bamba. Sa'annan kuma akwai Dr. Abdul Fattah Adeyemi, akwai wannan shine wato director na binnan wato counseling care and marriage counseling and care. Sa'annan kuma muna da directorate wajen guda shida akramakallah, wadda ni na fara aiki ne da DG as wato technical advisor, so akan wato al'amuran addini. To daga nan ya maida ni manager na wani directorate na development and social welfare. Sa'annan daga nan kuma sai ya maida ni commissioner na zakka da wakafi. Sa'annan kuma daga nan sai na samu zama a office nashi as deputy director DG's office. So sa'annan kuma ya sa ni wato daga cikin senior imams. So ala ayyati halin, waɗannan bayan da kamar yadda malam ya faɗa, bayan jarrabawa da gwaji da sauransu. So ala ayyati halin, mu muna ƴaƴa ne gare shi, ma'aikata gare shi kamar yadda prof ya faɗa. Kuma babu shakka aka ce ayi amfani da wannan majalisi mai tarin alkhairi, mai tarin albarka, karkashin wato shehin malami, a sanar da al'umma, bayan da malam yayi bayani, a ƙara sanar da al'umma rasuwan wannan bawan Allah. Sa'annan kuma ayi masa addu'a da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mutuwa hutu ne gare shi, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama, Allah kuma ya karrama shi da aljanna. Malam already ya riga yayi addu'a, special addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta ko kuma wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib allahumma ighfir lahu warham wa akrim nuzlahu wa wassi' mudkhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu اللهم بارك لذريته بعده اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين من أقول وما لن دون ندامة فجزاكم الله خيرا
آمين وإياكم يا شيخ أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا akwai wani abu daga masallaci ko kawo kirje su duka
okay eh a cikin
ya isa ko
insha Allah
wa dadar da to alhamdulillah bari ya cire ba eh bari ya zauna din doctor bismillah zo ka zauna insha Allah shabun hakimun Allah ya barik fi taqabbal Allah juhudatuka nashibuka fillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين شكي دبرين شكي دقدر والله واند أبند مكتارا دبان أبند الله يرجع تبت شكي تبتا wani dalili ya kawo ni kuma dama ina zuwa wannan masallaci Allah shi gafarta mala yau ne sai na shigo na wasu darussan in ba naka ba na kan dan zo gaba to na kan ji nauyi a bani wannan dama wacce take zuwa saboda kowane lokaci akan jira shi ya zo Sheikh Professor Isa Alfantami mutumin kirki ne Allah ya saka masa da alheri ban so in yabe shi a gaban sa ba saboda yana daga cikin malaman da suka shajja kowanne irin matashi masoyin sunna saboda Allah ya mai kyauta guda biyu ya mai kyauta ta yalwar kirji wace ko annabi Musa da zai je gana da Fir'auna sai da yake Allah ya lauta kirjin sa idan Allah bai baka yalwar kirji ba ba za ka iya tunkara kowace irin matsala ba to kuma Allah ya mai ni'imar da ake yi wa dan adam a duniya abin da ya rige ma da malam Allah ya sa ya gama da duniya lafiya
amin
malam ina maka addu'a akwai wasu burika da mu muke da su a kanka kaga Professor Isa Alfantami mun sha haduwa da shi a Makka da Madina akwai lokacin da muke tafiya da su malam Murtala na malam Albani da su Abu Amini na malam Aulu mai shago to amma saboda yanayin aiki in kana son mutum ko baka ganshi ba kai mai fatan alheri Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin da abin da zaka samu da wanda zan samu duk duniya ba wanda zai hana don yana rubuce a cikin abin da Allah ya rubuta mu ba wani abu da kiyawo a bayan ƙasa ko mutum ko dabba ko tsuntsu ko ƙwaro ko muna ganin shi ko ba ma ganin shi face Allah ya mai bota arzikin sa to malam akwai matakin da ka taka ba kowa Allah ya ba wannan dama ba kuma mun ji dadi kuma a Najeriya dai ba ma Najeriya ba ita tsarin rayuwa ba yadda za a ce sai kai ma kowa daidai mu ma ba mu san a ce kowa ka taru a ce kowa sai ya yabe mu to amma malam muna maka fatan Allah ya kai ka mu inda muke so ka karasa
amin
kuma daliban malam mu kenan gabaki daya Allah ka sa babu rubun wutar jahannama cikin mu
amin
Allah ya ce alam yaru ila dairi musakharatin fi jawi sama baka kallo ne zuwa ga tsuntsu Allah ya hore shi ya tafi a sararin samaniya saboda baya sai da Allah ya ga mai yadda halci dan adam baya ji lokacin bai san gani ba sai da aka bashi bai san fahimta ba amma sai Allah ya hore mu tsuntsu in ma hadari ya taso sai ya tsallake shi Allah ya ce mayumsukuhunna illa Allah ba wanda yake rike tsuntsun a sama sai Allah to malam Allah ya hore mishi ya magana da kowanne irin bangare na zamani ya magana a cikin ladabi cikin addini wallahi malam ina son ka kuma ban taba tsammanin zamu haduwa gwamnan Katsina ya gaya min wata magana yace baya taba samun karatuka na ba sai wajen wani in na fade shi malam kasan shi din Najeriya
yace kullun bawon Allah na magana ta yake min Malam Aliyu amma bai taba ganin ka ba kuma mutumin har ya koma zuwa ga Allah ba ma hadu ba sai dai ina fatan mu hadu filin kiyama a ino alƙarshe ta kiyama abin da yasa abubuwan da su malam suke koya mana mutane uku suna buƙatar ladabi da biyayya suna buƙatar respect cikin al'umma mai karantar da da'awa yana da buƙatar ya zanto mai kamun kai ba kowane wuri mai da'awa yake zama ba ya sha shayi ya fira ba kowane falo mai da'awa ke zuwa ya zauna a bude mai plus a bude mai irin shinkafa nan take zan malam ba ka san wata shinkafa malam kamar za ta kalma shahada to mai da'awa yana buƙatar ya samu dogaro da kansa abinda nake so in ambata mana sannan shi mai da'awa in kaga malami ya zama sakare cikin al'umma wallahi ba malami bane Ibrahim Taimi na cewa idan kaga malami bai wa'azi ba da ta kalle kawai kaga karatu saboda in ka kama kanka yaran da cikin rashin kunya anguwa kuma ko ta ba saka kunna za su ce ga malamin ya fito da shi masallaci amma idan malami ya zama sakare sai sun ganshi ma za su ce ba ni taban nan ba ta wuta malam wannan na farko kenan mai mukami da matsayi na sarauta ko mulki yana da buƙatar kamun kai da nutsuwa da ya lalace ya kashe al'umma haka mai kudi yana da buƙatar yayi amfani da dukiyar shi ya maida wanda suke adawa da shi su zanto masoyansa to daga ƙarshe abinda malai ya karantar da mu nake so mana bayani akan abinda naji dadi imamuna Malik Allah ya masa rahama yace mun waye gari a garin Madina mun tadda wasu mutane suna da mugun tabo a jikin su in aka ce tabo zaka iya samu mutumin arziki amma ubansa yayi iskanci ko yi hakuri da kalmar da na faɗa ko a ce a'a wani ai babban mutum ne amma he is nobody from nowhere amma gashi Allah ya daga shi in Allah shi in ya tashi azarta ba ba shawara yake ba Allah ba tambani bane to Maliku yace da ƴaƴansu suka kama bakin su har suka mutu sai suka mutu a matsayin manyan mutane masu daraja da mutunci yace mun waye gari a garin Madina mun tattauna wasu mutane mutanen arziki a asalin iyayensu yace da suka saki bakin su wajen zagin jama'a yace babu wanda ya mutu sai da Allah ya mai tumbur ya tona mai asiri sai dai tabka abin kunya da zai ba mu ƴaƴansu abin musaji to malam ya faɗo wasa magana mu ma da muke yara wallahi akwai wanda lokacin da na fara wa'azi ma ba a haife su ba amma idan yaro ya zauna yana magana ji shi yake inda ka san Imam Ali dan Abi Talib ka kike jin kansa ba san abin da suke ba malam to Najeriya muna cikin wani hadari malam ka san Bahaushe na cewa idan mutun yayi hatsarin akan keke sai a ce Allah ya sa bai kuje ba idan ya fada a mashin sai a ce Allah ya sa bai kare ba idan ya fada a mota sai a ce Allah ya sa bai mutu ba idan suka yi hadarin jirgin sama sai a ce Allah ya sa a ga jiggawarsa to waɗannan mutanen haka suke tafiya malam ina mana addu'a wannan bawan Allah da ya rasu Allah ya yafe masa Allah ya masa rahama malam Allah ya tsare maka mutuncinka Allah ya tsare maka mutuncinka wannan zaman da muka yi da malam ko a mafarki ban taba tsammanin zamu zauna da shi haka yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya sanya min kaunar su amma kuma ban taba ajiye a zuciyata ba na san Allah in ya rubuta zai faru mu haɗu mu gaisa zan ji dadi saboda mu abinda muka tashi muka tarar da shi shine mun taddi iyayenmu suna mutunta mutane kuma malam ya faɗa mun yi karatu a wajen mutane masu ladabi amma idan kai karatu a wajen waɗannan mutanen wato malam ai sun magirba ƴan tasha malam wallahi malam waɗannan masu neman followers din malam matsala ta baci kaga mutum kowa ya dan samu ƴan babba waya shi ta 135 ya samu dan wannan tripod din ya dan samu daki da dan hasken shi sai ya shiga malam sai ya rusa abinda aka yi shekara 6000
ana gina shi
tun ma kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga can annabawan da Allah ya turo banu Isra'ila ya gyara a cikin su kuma da zaka bashi wallahi malam zaka yi mamakin sa da zaka ji tsakanin shi da matan shi ba za ka kuma karbar da awasa saboda haka ni ina mana addu'a Allah ya saka muku da alheri kuma malam Allah ya maka tsawon kwana kamar yadda Anas dan Malik ya amfani mutane ya dade malam Allah ya sa ba za ka mutu da wuri ba ka san shi dama malam ga tsafta ni inda malam ke burge ni kenan wallahi kuma naji an ce ita yaya ta ita ce kariya mai hula ce bebi ce da ka san malam ma bebi ake ce a gida Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyayen mu da suka haife mu suka rene mu suka yi mana tarbiyya Allah ka yafe musu malaman mu na karantawa Allah kai musu gafara shugabanninmu Allah ka dora su akan daidai, ƴaƴan da muke haihuwa Allah ka yi musu albarka, matanmu na aure Allah ka ƙara musu haƙuri da mu, Allah ka ba mu ikon sauke nauyin amana akai, Allah kada ka bari mu ji kunya a nan duniya, Allah kada ka bari mu ji kunya lahira, Allah ka tausaya mana a cikin ayyukan da muke yi, Allah mana kuskure da safe, muna yi da rana, muna yi da yamma, muna yi da daddare, wani lokaci cikin danganci Allah, wani lokaci muna sanin Allah, wani lokaci abin yafi ƙarfin mu, Allah gafara ka tafilihu mu, ya Allah ka yafe mana, Allah kada ka bari mu ji kunya ranar hisabi, Allah kada ka kunyata mu randa kake kunyata bayin da basu bi ka baya Allah, Allah kada ka kama mu da laifin wawayen da suke cikin mu, Allah ga zabe ya fuskanto Ubangiji, Allah ka hada zukatan mu akan gaskiya, Allah kada ka bari mu zabi kwaron wake, Allah Ubangiji kada ka jarbe mu da kauna wadanda ba sa kaunan mu, Allah kada ka dora mu wadanda za su rusa mu, ya Ubangiji Allah ka dora mu wadanda da muke son su suke son mu, ya Ubangiji Allah ka ba mu ikon goyen bayan masu kishin addini, ya Allah kada ka bari mu takeici mu yi nadama Allah, Allah wannan baka wahala da muke shi Allah ka kawo mana karshen ta, Allah kada ka sa wannan masifa ta gaba bayanmu, ya Allah ka maida ita labari a gare mu, ya Allah ka sa ƙarshen mu babu wahala, Allah wanda ke zaune a nan da wanda baya nan da masoyan mu da iyayen mu duk mai bukatu Allah ka biya masa, duk mai damuwa Allah ka dauke masa, Allah ga bawanka da muke zuwa sauraron karatun sa Allah ka kula da lamarin sa, Allah ka tausaya masa, Allah ka jabbaci lamarin sa, Allah akwai bukatun mu akan sa Ubangiji Allah ka biya mana, Allah ba a tilasta maka, ana roƙonka ya Ubangiji ka sauƙaƙa mana Allah, mu muna kamun kafa da soyayya da muke wa annabin rahama, annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka tausaya mana, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kun ji maganganun hikiman da nake fara ko? Kun ji ko? To shi kenan. Ko clip din malam ne a gidana idan iyali za su ce to ga malam din nan bari mu ji hikimar sa kuma wacce ce yau. Ita hikima ana samunta a bakin malam matuƙa da gaske. Allah ya ƙara maka hikima. Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka. Bukatu na alkhairi Allah ya biya. Sharri Allah ya tunkuɗe. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنا سبحانه وتعالى. ماذا نرجع بيني؟ أوكي تو الحمد لله. آمين.